Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49.60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jihar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa duk a jihar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar talata 5 ga watan Yuni da fatan masu azumi kuma an yi sahurin lafiya Ibrahim ka almasi garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu ke farin cikin ka muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran
to Ibrahim wani harin sama da jiragen yakin Amurka suka kai a Somalia halaka mayakan al-Shabaab sama da 20 wani bincike ya gano cewa tsare-tsaren da gwamnatin shugaba Trump ke amfani da su wajen gudanar da hukuncin mulki na ƙara jefa Amurkawa cikin ƙangin talauci masu ayyukan ceto a Guatemala na ci gaba da kokarin neman waɗanda suka tsira da ransu bayan amon wutar dutsen da ya auku a kusa da birnin
to kanin labaran kenan za a ji cewa miyagun barayin shanun nan sun saki hallaka mutane a ƙauyukan Zamfara
bayan ana ta dauko ga wakilin da suka kashe su ga bayanan sun shigo garin gangama wanda suka samu su harbe wani misali
Za kuma a ji cewa mai yuwa kasar Faransa za ta sa baki a rigimar dokar harajin jamhuriyar Nijar kamar kowace ranar talata kuma za a ji karatu daga Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan Ali Mustafa Sakoto zai biyo kuma da shirin sana tsaka mai wuya amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum Wani harin sama da jiragen yakin Amurka suka kai a ranar Asabar a Somalia ya halaka mayakan al-Shabaab 27 a cewar rundunar dakarun Amurka mai kula da shiyar Afirka. Rundunar ta bayyana hakan ne a sakon Twitter tana mai cewa harin an kai shi ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin Somalia a Busasu da ke yankin Puntland mai kwarkwaregen yancin kai. A cewar rundunar ta Amurka ba a kashe farar hula ko dai a harin ba. Har-haren Amurkan a cewarta na kaikaitar sansanonin da ake horar da mayakan kungiyar da kuma maboyarsu a baki ɗayan ƙasar ta Somalia da kuma yankin. A rannan Alhamis din ta gabata ne wani harin saman da Amurkan ta kai na daban akan mayakan na Al-Shabaab ya halaka mutum 12 a can kudancin Mogadishu. Samaman na ranar Asabar na zuwa ne bayan da mayakan na Al-Shabaab suka kai hari a wani sansanin soji a Puntland. Inda suka yi ikirarin kashe sojoji 5 kana suka ce sun jikkata wasu 7 tare da lalata kayayyakin sojin ƙasar ta Somalia. Wani mai bincike kan haƙƙin ɗan adam a Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewa tsare-tsaren da gwamnatin shugaba Trump ke amfani da su wajen gudanar da harkokin mulki na ƙara tilastawa Amurkawa shiga ƙangin talauci. Ofishin haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin Ya ce Philip Austin wanda jami'i ne na musamman mai dauko rahoto kan bututun da suka shafi tsananin talauci ya kwashe watanni yana ziyartar wasu sassan Amurka ya kuma hada wani rahoto kan yadda gwamnatocin da suka gabata suka bar jama'a kasar cikin kangin talauci yayin da yake shirin gabatar da rahoton a gaban majalisar Austin ya kalubalanci gwamnatin shugaba Trump kan matakin da ta dauka na rage kudaden haraji Matakin da ya ce ya baiwa masu hannu da shuni da manyan kamfanoni garabasa ya kuma kuntatawa talakawa. Shi dai Austin ya ziyarci yankunan marasa galihu a Alabama, California, Georgia, Puerto Rico, West Virginia da kuma nan Washington DC. Sai dai a jiya Litinin wani jami'in da ke wakiltar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva ya ce gwamnatin ta Trump ta da kofanni wajen samarwa da daukacin jama'a kasar hanyoyin samun kudaden shiga. Masu ayyukan ceto a birnin Guatemala na ci gaba da kokarin neman waɗanda suka tsira da ransu a jiya Litinin bayan amon wutar dutsen da ya auku a kusa da birnin wanda ya sanadin mutuwar mutum 62 sannan ya lullube sararin samaniyan ƙauyukan da ke yankin da toka. Masu ceton sun yi nasarar zakulo akalla mutum 10 da ransu amma kuma sun ce ana fargabar adadin waɗanda suka mutu zai karu. Jami'an kai daukin gaggawa sun ce wannan bala'i na amon wutar duwatsu ya shafi sama da mutum miliyan 1 lamarin da yasa aka kwashe mutum 3,265 daga yankin sannan aka kai wasu 20 da suka ji raunuka asibiti yankin Fogo inda wannan bala'i ya auku na da tazarar tafiyar kilomita 44 yana kuma kudu maso yammaci ne da babban birnin na Guatemala Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya ce kusan rabin adadin yaran da suka isa zuwa makaranta a Afghanistan wato kusan miliyan 4 kenan ba sa zuwa makaranta saboda rikice-rikice da ƙasa ke fama da su. Sakamakon wannan bincike wanda aka fitar da shi a wani sabon rahoto na nuni da irin koma bayan da ƙasa ke ci gaba da fuskanta. Raman da aka a ga wannan yawan adadi na yaran da ba sa zuwa makaranta tun a shekarar 2002 wato jim kadan kenan bayan da aka kawar da gungiyar Taliban yayin wata ganawa da ta yi da manema labarai director UNICEF Henrietta Fore ta ce idan yara mata da maza suka fita a makaranta yana da matukar wahala su sake komawa. Nazarin da aka yi ya nuna cewa al'adar aurar da kananan yara mata shine dalili na biyu a jerin dalilan da ke sa mata suke fita a makarantu. Sai dai wani labari mai faranta rai da binciken ya gano shine adadin masu fita a makarantar ya kan ragu idan har suka riga suka fara makarantar. Sakatare harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga kungiyar kasashen nahiyar Amurka ko kuma OAS a takaice da su dakatar da Venezuela daga kungiyar har sai ta daidaita abinda Amurkan ta kwatanta a matsayin zaben bogi da aka yi wanda ya baiwa shugaba Nicolas Maduro sabon wa'adin mulki a watan da ya gabata. Pompeo ya zargi gwamnatin Maduro da rusa turakun demokradiya a kasar inda ya fada wa taron kungiyar ta OAS mai kasashe 34 cewa abin takeici ne idan aka yi la'akari da cewa al'ummar Venezuela sun fuskanci matsalar fadawa cikin matsalolin rayuwa. Wannan kira na Pompeo ya jiddada kiran da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence yayi a watan da ya gabata na cewa a dakatar da Caracas daga kungiyar. To sai dai martanin da kungiyar ta OAS ta mayar wa Amurkan bai fito karara ya fayyace matsayinta ba inda ta ce idan har za a dakatar da kasar ta Venezuela daga wannan kungiya dole sai kungiyar ta yi zama na musamman a gefen taron da ta saba kafin a tattauna wannan batu. Saudiya ta fara bada lasisin tuki ga mata yayin da ta fara shirye-shiryen dage dokar nan da ita kadai ce a duniya ta haramtawa matan kasar yin tuki. Aje Litinin gwamnatin ta Saudiya ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa ta fara bada lasisi ga matan da tun a baya suke da lasisin tuki na wata ƙasa da suka hada da Burtaniya, Lebanon da Canada. Sanarwar ta ce an yi wa matan jarabawar tuki kafin a ba su lasisin. A da ranar 24 ga wannan wata Saudiya ke shirin dage wannan doka da aka kwashe gomman shekaru ana amfani da ita. Matakin dage wannan dokar yunkuri ne da Yarima Khalid bin Salman ke yi na zamanantar da kasar ta Saudiya mai ra'ayin mazanjiya. Sai dai shirye-shiryen dage dokar da gwamnatin ke yi na zuwa ne mako guda bayan da hukumomin kasar suka kama wasu mata da dama waɗanda ke fafutukar ganin an yi watsi da dokar da ta haramtawa matan yin tuki da kuma tsarin da kasar ke bi na mika ragamar jagoranci ga maza.
To labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington. To kamar yadda aka ji miyagun nan dake dajin Zamfara dake sace shanu kuma kan kashe mutane sun saki wata ta'asar a ƙauyen Zamfara inda suka kashe mutane akalla 26 murtala faru sanyina gare ka.
A cewar wani mazauni yankin da ya nemi a saka sunansa saboda dalilan tsaro, maharan sun so makai harin ne tare da satar shanu tun a ranar Lahadi, lamarin da ya juye zuwa harbe-harbe da kisan jama'ar ƙauyuka uku na Gangare da Gangama da kuma unguwar Dauda duk a cikin ƙaramar hukumar mulki ta Tsafe.
Ɓarayi ne suka saci shanu nan Gangare da aka ji su daji aka kwato shanun har aka ba wani kashi. Sai suka dawo wansa haiki suka tadda wani mutum ne nan abu aiki bakin gona sun uku. To jiya suka ruka suka rike guda suka harbe. Aka zo a gaya ma jama'a aka ce to a ji su suna cikin daji. Suka kira waya jama'a sauran barayi suka taho sai aka jiyo ta bayan mutane aka zo aka dace su bakin garin guji aka kama harbi. To mutane sun gudu sun dawo gangama kuma ana ta dauko gawa wakilin da suka kashe sai ga bayan nan sun shigo garin gangama. To nan suka samu mutane duk wanda suka samu su harbi wani su sai akalla da yana ganin mutum 24 ne aka kashe.
To sai dai da na tuntubi kakakin rundunar yan sandan jihar ta Zamfara akan lamarin ya ce a lokacin ne ya soma jin labarin don haka yana buƙatar lokaci domin ya nemi ƙarin bayani. Amma kuma daga baya na yi ta kiran wayar sa ba amsa.
Tun da ƙarfe 2 muke kira karamin hukumar muna neman ciya mai ba mu gudunmuwar shi. Sai ya ce mana ga yanan ya turo muka yi ta diban hanya muka yi ta diban hanya muka kare kiran shi. Sai ya ce mana ai tun da ya turo su tunda ba jirgin sama gare shi ba yana ma dan ma kama fada to muna nan ba gude gajiya an tsaro ba har karye 10 na dare
wasu rahotanni sun ce daga bisani yan sanda sun isa kusa da garuruwan da misalin karfe 10 na daren Lahadi to amma basu iya karasawa ba har sai da safiyar Litinin inda kuma suka bar wajen jin kadan bayan kammala jana'izar gawarwakin da aka sami kwashewa
barayin nan akwai wanda muka sani daga ciki mun san uwayen su mun san gidansu amma yanzu ba ka da ikon yin haka magana saboda dai in kai wata magana za su iya zuwa su kashe ka
rahotanni sun bayyana cewa tuni da mutanen garuruwan uku suka yi kaura daga gidajen su domin neman mafaka biyo bayan wannan harin da aka kwashe tsawon kwanaki biyu ana yi yayin da kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoton ana jin harbe-harben yan bindigar a yankin
a halin yanzu ne kina jin da sunan suna harbe-harbe suna mana barazana na Arewa gari muna kira dan Allah ka taimaka mu kai mu ka kai kukan mu ga shugaban kafa dan Allah ka taimaka mu
Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to Allah dai shi kyauta daga Nigeria kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger mu ji shirin ganin kasar Faransa wacce ta mulki mallaka ma jamhuriyar ta Niger ta sa baki a rigimar sabuwar dokar harajin kasar wadda ta kai ga garkame wasu ƴan raji Sulemu Muna Barma gare ka
matakin garkame masu adawa da dokar harajin 2018 a wasu gidajen yarin Niger ba tare da mashara'anta ta yanke musu hukunci ba shine abin da ya fara daukar hankalin majalisar dokokin Faransa wacce ta buƙaci shugaba Emmanuel Macron yayi amfani da ziyarar da shugaban kasar Niger ke gudanarwa a wannan Litinin domin ya ganar da bakon nasa cewa wannan mataki ya saba wa tsarin demokradiya kamar yadda sakatare janar na kungiyar MPCR na Yusa Jimrau ya shaida mun
Jalliti Melashon yayi magana a majalisar dokoki ta horan shi kuma ya ja hankalin shugaba Emmanuel Macron na shi la'akari abokin shi ne kiciya dan demokradiya ne nan da ake tsammawa Niger akwai demokradiya yau ta gurgunci
a daya dabara wasu kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na ƙasa da ƙasa sun shirya gabatarwa shugabannin ƙasashen biyu wata kasida a yammacin yau wacce ke dauke da buƙatar a saki dukkan mutanen da hukumomin Niger suka kama saboda dalilan gudanar da zanga-zanga in ji kaka Tudagoni na kungiyar Alternative Espace Citoyen
mutum 20 da wajen 6 a gidan yari wajen kwana fiye da 60 ai ko kaji ne ina ji kasa su cikin gida kallike su kwana 20 wani abu ne balle wata biyu da wani abu
a ranar 25 ga watan Maris ne hukumomin Niger suka cafke shugabannin kungiyoyin da ke adawa da dokar harajin 2018 saboda zargin su da laifin gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba kakakin gwamnatin ta Niger da na tuntuba a washe garin faruwar wannan al'amari ya ce da ni
in gwamnati ya ce kala ai wannan gamin ai sai an kuri a tarba gaba
ziyarar ta shugaba Isu a kasar Faransa wacce ita ce ta biyu da yake gudanarwa a cikin mako guda haduwa ce ta musamman da za ta ba gwamnatocin kasashen biyu damar tantaunawa akan yarjejeniyar karfafa hanyoyin samar da wadatar wutar lantarki sai batun yaki da ta'addanci a yankin Sahel Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
haka kuma a gaida Suleiman yanzu kuma ga karatu daga Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
To da fatan an amfana yanzu kan bari mu koma gefe guda Aliyu Mustafa Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba
saka mai wuya
ai ba a taba samun gwamnatin da ta dauko bashin da zai halaka haljikokin ba za su rika biyan wannan bashin kamar wannan gwamnatin nasu ai shi yasa tun farkon magana na nace a wannan mulkin ne ake mai da barawo Muhammadu
yo ai zan cire irin na dudu ka san su dudu irin zance ne zaka same su a cikin tasha ko a cikin kasuwa.
Jama'a wannan fatan mun same ku lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Jin jikin yan adawa na su shiga tattaunawar yadda zabubbuka na gaba za su gudana a Niger yana ƙara zaman barazana ga ƙida demokradiyyar wannan ƙasa.
Hukumar zaben ta ce ni wacce aka kafa cikin wani yanayin hayaniyar da ta biyo bayan kuskurimar kundin zabe na ci gaba da shan suka daga yan adawa da ke yi mata kallon yar amshin shatan gwamnati, lamarin da ya hana su aikewa da wakilai a hukumar, yayin da masu linjaye ke cewa maganganu ne irin na wanda bai shirya wa zuwa zabe ba. Dan bashi son Allah na shugabancin kungiyar Kaded.
Kaga waɗanda su masu iko sun yi tsayin gwamin shaki sun ce wartake haka za su. Su ko waɗancan sun ce wartaken nan ba ta zuwa haka na tuni kasu ayi. Kenan ƙarya ce ko da ya kaja da wurin shi waje ta tsage to ni ba ta tsaya.
Shi ko Alhaji Salisu Amadu na kauncin Sovolle Niger na mai tunatar da ƴan adawa da masu linjaye nauyin da ya rataya a wuyan dukkan wani wanda ke alfahari da mulkin demokradiya.
In ana maganar zabe ka san abinda basu gane wasu ƴan siyasa ba su kadai shafa ba mu miliyan 20 ne a cikin wannan kasa so oh da oriya kowa an dan dana dadin demokarasiya shine yanzu kowa yake irin salan da ke shi da cinke su su ke sun zo mun zama mutan tambaya da kowa an sauri kowa kuma kowa ya amince.
Hukumar zabe ta kasa na da rawar takawa wajen warware kikakar da ta ici ta kicinyewa tsakanin bangarorin siyasar wannan kasa, in ji shugaban kungiyar Kaded. Wanne shawarci hukumar ta seni ta jajirce akan abubuwan da doka ta tsara domin kaucewa fadawa tarkon ƴan siyasar da ke kokarin haddasa cikas wa tsare-tsaren zabe.
Siyasa kowa an san duk inda ka ga ɗan siyasa inda ya zabe zabe ƙarawu ne kafin a ta yarda wani ɗan siyasa shi turzata. In wani ɗan siyasa ya turzata ta hai ta yi wa da wancan cikasu ba wadda doka da su ba ba wadda ƙasa ya kamata a yi wa ƙasa ba to su tabbata duk abin da ya faɗo bisa kansu zai faɗo.
Sire Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka Sule. To ita maganar shiga ko kuma kin shiga wannan hukumar ta sani bangare ce ɗaya kawai na tarin batutuwa da abubuwan da ake ja-in-ja a kansu a tsakanin ita gwamnatin PNDS ta tarayya mai mulkin Niger ɗin da kuma sauran jami'an adawa na wannan ƙasa. To amma ko bayan wannan kamar yadda za a ji a kashin nan na uku na muhawarar da muke akan siyasar ƙasar da kuma musamman shekaru bakwai na shugabancin shugaban ƙasar Yusuf Muhammadu. Muhawarar da wakilinmu na Yama Yusuf Abdullahi ya shirya mana tsakanin manyan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu yake wakiltar rukunin bangarorin jam'iyyu daban-daban, wato Asumani Muhammadu na haɗakar jam'iyyun da ke tare da gwamnatin ta PNDS mai ci yanzu da kuma Dudu Muhammadu wanda yake wakiltar rukunin jam'iyyun adawa. Akwai batutuwa da yawa da ke hana ruwa gudu a tsakanin waɗannan bangarorin biyu, kamar maganar mankudan kuɗaɗen da ake cewa gwamnatin ta Niger tana kashewa wajen gudanar da wasu ayyuka. Alimisali
suka zo suka yi kwalta a Yamai ta miliyan dubu 48 da ɗinka bayan sun san babu talaka bai ishe ruwa. Wannan kwaltar da ruwan aka ba talaka da zancen ilimi aka yi amfani da shi aka yi magunguna a cikin likita da ba su yi amfani ba. Yamai kaɗai ne gari? Ai ba Yamai kaɗai ba ne gari. Kuma a Yamai ɗin ma da hanyoyin garin Yamai suka gyara alhamdulillah. To hanyoyin garin Yamai ɗin ana shan wuya a ciki, yanzu bari a yi ruwa a gani unguwar kai da za ta cika da ruwa. Saboda wannan hanyoyin da suka ce sun yi sun daddare hanyoyin ruwa ba inda ruwa zai gudana ba inda ruwa zai fita. Ai muna cikin Yamai ɗin da kai duka mun san abubuwan da ake ciki. Wato ni ina zuwa kamar su Asmana sun fi kowa ya fi kowa sanin gaskiya ya fi sanin talaka Niger gaskiya. Kayan su su yi mulki shugabanni guda takwas suka wuce, yau su ne na tara. Daga su kuma a tashin kiyama sai an yi wani shugaban. Kuma ina zancen cewa wai ayin su kuɗi da suka iske ba su yi wandaka da shi ba. Ai ba a taɓa samun gwamnatin da ta ɗauko bashin da zai halaka haljikokin ba za su riƙa biyan wannan bashin kamar wannan gwamnatin nasu.
Wato duka ayyukan da ake yi
a bashi aka ɗauko ɗin biyan bashi suka aka ɗauko ɗaya kenan. Na biyu ɗan uwana, idan ka ɗauka yanzu waɗannan basuka da a ɗauko da ma an sa cikin hanyoyin kirki ne, yana cewa su ba barayi ba ne. Ai shi yasa tun farkon magana na nace a wannan mulkin ne ake mai da barawo Muhammadu. Kuma da suka zo iske ƙasar nan sun iske ƙasar nan ba ta da bashi ko kuɗa, kamar mutum ne a kai ka a kabari da ka iske kabari lafiya lau ba komi in ka ga zambi ka kawo shi da ka ga wanda wani a kabari to kai ka kawo ɗauka. To waɗannan mutane sun iske ƙasar nan ba bashi lokacin da suka ɗauke ƙasar nan ba ta da bashi ko kuɗa. In ma akwai bashi to bashi kan bai taka kara ya karya ba ƙasa tana iya biyan wannan bashi ɗin. Ɗaya. Na biyu suka zo suka iske man fetur bayan akwai uranium, ko da kuɗin tsaye ya yi ƙasa akwai uranium a lokacin nan mulkin da muka yana cewa muna dan majalisa mu san bannar da ake ba muka mun san bannar ake tunda muna da mutanen da suka yi shike cikin gwamnati suka rike makamai a gwamnati
me yasa ku tunda shugaban kasar nan ya jima yana kira gare ku ɗan adawa na gane cewa kuma kun zo an dama da ku waɗannan ilimin da ke ko kuma kurakuran da kuke gani wata illa da kuna cikin gwamnati za ku gyara
ba za mu iya zawwa ba saboda farkon abin da suka yi mu ɗan sai da Isra'ila na da kun kwatsi mana jami'a gaba suka dauka mummuna da mu suka kashe mana jami'an siyasa suka samu a kotu muke zuwa muna zawwa a lokacin nan yau wanda suka ba dan sai da sama gashi ban Allah sai da sama ta zama kaman rumfaci a kasuwa ba mutane dama mun fadi haka suka sa mutane cikin rigingimu na siyasa na banza da na wogi wanda ba su san ba cewa wata ran zai iya samun su kuma magoya bayan su wadanda jami'an da suka kama musu muka ce abin da ya samu sai da sama zai same ku ya ku same su saboda ma idan kana so ka ga magarbar kirki ai tun asuba kake ganewa
Haji Usmana kaji abinda Haji Dudu ya kwatanta duk ayyukan da kuke aiwatarwa bashi ne kuke ciwowa kasa sannan ma misalin ruwan da kaba matsalar ruwa da kake cewa an tokanta ya kwatanta cewa har a garin ku akwai matsalar wannan ruwa
yo ai zance ne irin na Dudu ka san su Dudu irin zance ne zaka same su a cikin tasha ko a cikin kasuwa Dudu bai san garin mu ba bai san inda ne bai san wallahi bai san garin mu ba amma ni na san garin su
kasuwa na san
ka gane a da magarar ta kwana kake in kai gure inda amma ai hoshi a gure dai babu matsalar ruwa ko talitar daya sannan duk abinda gure ka bukata ja gure ka bukata ba mako abincin gure ba gwamnatin nan ta yi mata tunda ai mazaba guda suka da shugaban jami'ar Pendas Tarayya Bazoum Mohammed saboda haka ai shi ai kaje bai garda zancen ruwa ba tunda da magaran mun iske birni cikin birnin da magaran mun iske matsalar ruwa kamar ta kashe al'umma kana gani al'umma ke gani shugaban kasa Isu Muhammadu ya sa wajen miliyar 30 dan ajai ayi forage mai ya forage guda uku a kawo ruwa cikin da magaram tsohon shugaban kasa bare yayi abun bai yi ba tsohon shugaban kasa Tanja Mahmud yayi abun bai yi ba sabon shugaban kasa Isu Muhammadu da ya zo ya dauki mataki ka san wannan wata ne zahi yake ake fitan matsalar ruwa to ruwa zaka bulbula motarka baka taba ganin inda aka wanke mota waje ba da magaram ada
sai a mulki Isu
amma wallahi a mulki Isu zaka ga famfo an jayo tiyo ana wanke motoci ana wanke motuna ai daga jahannan ya fito amma da shike shi mutum ka san in bai san ba adali bane bai san adalci babu da za a shawo da gaskiya dan magara na jina ai da magarawa na jina bayan wannan Isu Muhammadu ya sa kwatamcin kamar miliyar 30 an gina kasuwar da magaran mazaɓar shi inda jihar da hito shugaban kasa Isu Muhammadu ya sa miliyar 13 da miliyan 500 wagga hanya da ta tashi daga da magaran zuwa magariya Najeriya yana zancen an yi alkawari cikin garin magariya wai ba ai guduran ba ka saurara ai cewa aka yi an ƙara wannan hanya bonus ce za a yi cikin garin da magaram zai garin magariya to wacce muka ba za a yi ba
amma ana magana duk waɗannan ayyukan da kuke nan da yi bashi ne kuke ciwo a ƙasa
to ai Isuhu in kaga an baka bashi ai an yadda da kai su da ba yadda su ai ba basu bashi ya he musu ma bashi an kai kakkamanta da program PPTA ya san da shi wisan mil miliyar aka yahe man Niger me suka yi da shi PPTA wannan program da suka yi kudi shi Dudu yana entrepreneur ya shiga gine-ginen kalsoshin da ke kashe mutane cikin wata Abril kowa ya gani iska ya ta cikin wata Abril nan Tilibiri yaro hudu suka mutu saboda ba ai kalsoshin kwarai ba shi ya sami cewa ana ciko buhuna da kudi daga Baitul Malin kasa lokacin nan tunda nasaru sun ce kasa san mu kasa 40 wa'anda suke da talauci wa'annan kasar sai an yahe masa dubbacin da aka dauka tun daga lokacin jori har lokacin kunce har ya zo lokacin Tanja shekara 10 bashi ba a sandala amma wa'annan kudade ai mai yan kasa aiki
kana nufin yarda da mulkin Isuhu Muhammadu shine yake sa Niger tana samun
kwarai kuwa ai Isuhu wallahi in baka in ban yarda da kai ban baka bashin dala kuda
amma bashin yana iya tauye talakawa zuwa gaba
wani bashi ina so in gaya maka kasai sai yau in ka dauka fiye an da ce yau Niger mu muna dai muna dai daga cikin kasai sai kasar sa Afrika ta yamma kamar wannan imuwa Niger ita ce ta karshe wadda ba ta daukan bashi
lagodi haji dudu a daidai lokacin da kake ganin kake kwatanta cewa a mulkin isufu an ciwo a kasa bashi fiye da kima asmani ya kwatanta cewa yarda da mulkin isufu Muhammadu shine yasa kasar Niger take samun bashi sabanin a lokacin mulkin ku bashi ma sai da aka yafe muku saboda kun kasu biya
UI sai in ka kai ake yafe ma bashi wato idan talak idan masu baka bashi masu hannu da shuni sun ga kana da adalcin kyautatawa talakawanka akan bashin da aka baka sai a yahe maka kuma yanda yake cewa ma shi Asman rashin fahimta ne yake kasan idan ina muhawara da Asman nakan yi kokari ne kawai saboda akwai abubuwa da yadda bai fahimta ba su Asman ɗan goyen bayan mulki ne wato a shabiyar rima a shakida a shadadi su bakin su ne idan gwamnati ta ji suna rurutawa suna kada gangan su akan gwamnati to su wannan yafi dawo yafi dace akan su
to a gaishe kuma da mai bari mu jabirki anan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa lokacin da zamu dawo mu taba batutuwa da dama da za su hada da magana ayar dokar nan ta biyu ta kasafin kudaden wannan shekara da ita ma dai ake ta cece ku ce akan ta da gurin da ake cewa shugaba Isuhu yana yau da magarawa ko akan menene da kuma mutan albashin ma'aikatan Niger mu gani ko ana biyan su ko ba a biyan su muna godiya ga bakin namu Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu da kuma wakilin mu Yusuf Abdullahi na can ya mai da jagoranci wannan hira din madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sakoto a nan Washington DC huta lafiya
to a gaishe ku a shirin mu na hantsi za a ji cewa
gwamnatin Najeriya ta kafa committee da zai bincike akan harin da wasu yan bindiga suka kaiwa sabon gidan yarin Mina a ranar Lahadin nan da ta gabata
da kuma wannan rahoton
that is what we never had before
kakakin headquarter rundunar tsaron Najeriya kenan ke bayyana mana cewa yanzu da gwamnatin Amurka ta aminta zata saidawa Najeriya makamai sai gashi kungiyar Amnesty International sai kakalakakalan neman laifin sojoji take yi don tabbatar da ba a saida mana da makaman ba
to mai saurare sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani yanzu kan ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice
wani harin sama da jiragen yakin Amurka suka kai a ranar Asabar a Somalia ya halaka mayakan Al-Shabab 27 a cewar rundunar dakarun Amurka mai kula da shiyar Afrika. Rundunar ta bayyana hakan ne a sakon Twitter tana mai cewa harin an kai shi ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin Somalia a Busasu dake yankin Puntland mai kwarewar yancin gashin kai. A cewar rundunar ta Amurka ba aka shafa rahula ko ɗaya ba. Har-haren Amurka a cewata na kakaitar sansanonin da ake horar da mayakan kungiyar da kuma maboyarsu a baki ɗayan ƙasar ta Somalia da kuma yankin. Wani mai bincike kan haƙƙin ɗan adam a Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewa tsare-tsaren da gwamnatin shugaba Trump ke amfani da su wajen gudanar da harkokin mulki na ƙara tilastawa Amurkawa shiga ƙangin talauci. Ofishin haƙƙin ɗan adam na majalisar a jiya Litinin ya ce wato Philip Austin wanda jami'i ne na musamman mai ɗauko rahoto kan batutuwan da suka shafi tsananin talauci ya kwashe watanni yana ziyartar wasu sassan Amurka ya kuma haɗa wani rahoto kan yadda gwamnatocin da suka gabata suka bar jama'ar ƙasar cikin halin kunci. Masu aikin ceto a birnin Guatemala na ci gaba da ƙoƙarin neman waɗanda suka tsira da ransu a jiya Litinin bayan aman wutar dutsen da ya auku a kusa da birnin. Wanda ya sanar mutuwar mutane 66 sannan ya lullube sararin samaniyar ƙauyukan da ke yankin da toka. Masu ceton sun yi nasarar zakulo akalla mutum 10 da ransu amma hukumomi sun ce ana fargabar adadin waɗanda suka mutu zai karu a nan gaba. Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya ce kusan rabin adadin yaran da suka isa zuwa makaranta a Afghanistan wato kusan miliyan 4 kenan ba sa zuwa makaranta saboda rikice-rikicen da ƙasar ke fama da su. Sakamakon wannan bincike wanda aka fitar da shi a wani sabon rahoto na nuni da irin kuma bayan da ƙasar ke fuskanta a fuskar ta fuskar fannin ilimi rabon da aga wannan yawan adadi na yara da ba sa zuwa makaranta tun a shekarar 2002 wato din kadan bayan da aka kawar da kungiyar Taliban a Afghanistan.
To ba sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da injinin mu na wannan lokacin John Ellison ni Ibrahim Kalmasi Yarba ke cewa sai kuma da hantsi.